Muryar Hausa na Muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Muhammad Baballa Hafiz da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Lahadi 19 ga watan Disamba a shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanin labarai.
Wannan Omicron na coronavirus yana haddasa karuwar waɗanda suke kamuwa da cutar COVID a sassan duniya. Gwamnan wani lardin tsibiri da ke tsakiyar kasar Philippines ya ce akalla mutane 63 suka mutu a barnar da guguwar rai ta a sama da rabin garuruwa da suka tuntube shi. Yau Lahadi jami'an tsaro sun rufe manyan tituna da gadoji a Khartoum babban birnin kasar Sudan don nuna adawa da zanga-zangar da aka shirya yi kan juyin mulkin da sojoji suka yi a ranar 25 ga watan Oktoba da ya gabata.
To madalla a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa Shugaban Niger Mohamed Bazoum ya buƙaci hukumomin Faransa su gudanar da bincike akan abubuwan da suka faru a garin Tere na jihar Talabere. Har mutane uku suka rasu a lokacin zanga-zangar hana ayarin motocin sojan Faransa bi ta garin zuwa ƙasar Mali a watan da ya gabata. Bayan haka za ku ji cewa wasu 'yan bindiga sun tarwatsa kasuwar ƙauyen Fangri da ke ƙaramar hukumar Bali a jihar Taraba a Najeriya, inda suka kore 'yan kasuwar suka kuma yi awan gaba da wani babban ɗan kasuwa. Za kuma ku ji ra'ayoyin wasu 'yan Najeriya akan kaman makaman da hukumar custom ta yi a tashar jiragen ruwan Tinkan Island da ke birnin Lagos. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Lahadi, yau ma muna nan tafa da shirin matasa a duniyar gizo, wanda Shamsiya Hamza Ibrahim ta shirya za ta kuma gabatar. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Sabon nau'in Omicron na coronavirus yana haddasa karuwar waɗanda suke kamuwa da cutar COVID a sassan duniya. Shugaban Amurka Joe Biden na shirin yin jawabi ga al'ummar ƙasar a ranar Talata mai zuwa domin bayyana yadda gwamnati ke shirin mayar da martani na karuwar waɗanda suke kamuwa da sabon nau'in cutar mai saurin yaduwa. Hauhawar waɗanda suke kamuwa a Amurka ya sanya wasu jami'o'i sun sanar cewa sun koma ko za su koma koyarwa daga gida, cikin su har da jami'ar Harvard wacce ta ce za ta koma koyarwa daga gida na akalla makonni uku na farkon watan Janairu mai kamawa. A Turai, karuwar waɗanda suke kamuwa ya sanya wasu gwamnatoci yin kira da sanya takunkumi mai kama da rufewar COVID na farkon wannan shekara. Prime Minister Holland Mark Rutte ya faɗa jiya Asabar a cikin wani jawabi ta talabijin cewa Holland ta sake rufewa. Gwamnan wani lardin tsibiri da ke tsakiyar kasar Philippines ya ce akalla mutane 63 suka mutu a barnar da guguwar rai ta a sama da rabin garuruwa da suka tuntube shi, lamarin da ya kawo adadin waɗanda suka mutu a guguwar mai ƙarfin gaske da ta afkawa kasar a wannan shekara zuwa 137. Gwamnan lardin Bohol Aturyab ya ce wasu mutane 10 sun bata, kana wasu 13 sun jikata. Sannan ya ce adadin waɗanda suka mutu ka iya karuwa, yayin da wasu shugabannin ƙananan hukumomi suka kasa ba da rahoto saboda kacewar hanyoyin sadarwa. Ya yi kira da a taimaka da abinci da ruwan sha. Jami'a tsibirin Dinagat, ɗaya daga cikin lardunan da guguwar ta fara afkawa da ta yi ɓarna sosai, sun ba da rahoton mutuwar mutane 10 daban-daban daga wasu garuruwa. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Yau Lahadi jami'an tsaro sun rufe manyan tituna da gadoji a Khartoum babban birnin kasar Sudan don nuna adawa da zanga-zangar da aka shirya yi kan juyin mulkin da sojoji suka yi a ranar 25 ga watan Oktoba da ya gabata da ya ci gaba duk da an sake mayar da Prime Minister kasar. An kuma shirya gudanar da zanga-zanga a wasu biranen kasar domin murnar cika shekaru uku da fara zanga-zangar da ta shafi boran al'ummar kasar wanda ya kai ga hambarar da shugaba Umar al-Bashir da ya daɗe yana mulkin ƙasar. A daren jiya Asabar, Prime Minister Abdullah Hamdok a cikin wata sanarwa ya yi gargaɗin cewa juyin jihalin Sudan ya gamu da babban koma baya, kuma rashin jituwar siyasa daga dukkan ɓangarorin na barazana ga haɗin kai da zaman lafiyar ƙasar. Jami'an tsaro sun rufe manyan hanyoyi da ke kan hanyar zuwa filin jirgin sama da shatkwatar sojoji da kuma mafi yawan gadoji da suka haɗa Khartoum zuwa Bahari da Umdurman da ke gabar kogin Nilu. masu zanga-zangar sun yi shirin yin tattaki zuwa fadar shugaban kasa a tsakiyar birnin Khartoum, inda aka jibge jami'an tsaro da suka hada da sojojin haɗin gwiwa da dakarun kai ɗaukin gaggawa.
To madalla, kafin ku ji ƙarshen labaran duniyar za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. A yayin da ƙasar Nijar ke bikin cika shekaru 63 da zama jamhuriya a jiya Asabar, shugaba Muhammad Bazoum ya bayyana takaicinsa akan abubuwan da suka wakana a garin Tera na jihar Talabiri, inda mutane uku suka rasu a lokacin zanga-zangar hana ayarin motocin sojan Faransa ratsa garin na Tera akan hanyarsu ta zuwa garin Gawo. Yana mai cewa bayan binciken da Nijar ta kaddamar, wajibi ne su ma hukumomin Faransa su gudanar da nasu binciken da zai ba da damar hukunta masu hannu a wannan mummunan al'amari. Wakilin muryar Amurka a Yamai, Sulaiman Mana Barma, ya aiko mana da ƙarin bayani.
Batutuwa da dama ne shugaban kasar ta Nijar ya taɓo a jawabin da ya yi wa jama'ar kasar albarkacin bikin ranar jamhuriya ta 18 ga watan Disamba, inda ya fara da bitar yanayin tsaron da ake ciki sakamakon tsanantar ayyukan ta'addanci a ƙasashen da ke kewaye da Nijar.
Malgré nos efforts réels et l'amélioration sensible des performances de nos forces de défense et de sécurité, les agressions criminelles et terroristes
Nace duk da matakan da muka dauka da kuma irin yadda dakarun tsaronmu ke kara samun gogewa, yan ta'adda na ci gaba da tursasawa talakawa wanda ke zaune akan iyakokin wasu daga cikin makwabtanmu. Suna ta kashe-kashe da tilasta musu biyan haraji, satar dabbobi da garkuwa da mutane don neman kuɗin fansa, tare da kona rumbuna da makarantun boko ko cinnawa daji wuta da gangan. Amma duk da haka al'ummomi na ci gaba da nuna tsiyauci da juriya. Hamzali bai taɓa katse musu ba, saboda sun san cewa hukumomi na tare da su ta hanyar girke jami'an tsaro. Waɗannan askarawa sun dage haikan a fagen daga, suna kuma aiki tukuru cikin ɗiyauci ba kuma gajiyawa, saboda haka nake jinjina musu. Waɗanda suka kwanta dama, Allah ya ji kansu.
Pour leur rendre un hommage appuyé, en ayant une pensée pieuse pour tous nos hommes tombés sur les champs d'honneur.
Shugaban ƙasa ya ja hankulan jama'a da kasance tsintsiya maɗaurin ki ɗaya, domin a cewarsa halin da ake ciki a yau bai kamata a baiwa bambance-bambance muhimmanci ba, domin alamu na nunin ƙungiyoyin ta'addanci na yunkurin kitsa rikicin ƙabilanci a tsakanin jama'a ta yadda za su haddasa ƙyamar juna a tsakaninsu. Yana mai nuna takaicinsa a game da abubuwan da suka wakana a garin Tera a ranar 27 ga watan Nuwamban da ya gabata, inda mutane uku suka rasu daga cikin masu zanga-zangar hana sojan Faransa ratsa garin. A cewarsa, wasu ne suka shirya abin takanas ta hanyar amfani da kafafen sada zumunta, saboda haka ya bada umarnin gudanar da bincike, yayin da ya buƙaci hukumomin Faransa su kaddamar da binciken da zai bada damar hukunta masu hannu a wannan mummunan al'amari.
J'ai exigé des autorités françaises qu'elles ouvrent une enquête en vue de sanctionner ceux qui ont été coupables d'actes répréhensibles.
Shugaban kasar Nijar ya kara da cewa a yanzu haka kasar na jiran isawar kayan yakin da kai oda daga waje, abinda ke nufin nan gaba kadan za a ga sauyi game da wannan matsala da ta hana wa jama'a sukuni. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Madalla a gaida Sule Mumuni Barma da wannan rahoton. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
Yan sanda da jami'an lafiya sun ce wata fashewa da iskar gas ta yi mai ƙarfi a cikin magudanar ruwa a Karachi, birni mafi girma a ƙasar Pakistan, ta kashe akalla mutane 12, sannan wasu 11 suka jikkata jiya Asabar. Mai magana da yawun 'yan sanda Suhail Jokyo ya ce da alama fashewar ta faru ne a lokacin da wani abu ya tayar da iskar gas da ta taru a magudanar ruwa da ke ƙarƙashin ginin wani banki da ke unguwar Sharsha ta birni mai tashar jiragen ruwa. Fashewar mai ƙarfi ta lalata ginin HBL. Hotunan faifan bidiyo da gidajen talabijin na ƙasar suka nuna ya nuna cewa ginin reshen bankin na Sharsha ya lalace. Ginin kasan bankin ya fashe kuma kayayyaki da suke ciki sun fada cikin kwatar da ke karkashin ginin. Fashewar ta kuma lalata wasu motoci da aka ajiye su a kusa da wurin, tare da jefa tarkace a wani gidan mai daga ɗaya gefen ginin. Jokio ya ce har zuwa yanzu ba san abin da ya tayar da iskar gas din ba, amma an gayyaci tawagar kwararru kan abubuwan fashewa domin gudanar da bincike. Yau Lahadi, yunkurin gwamnatin Hong Kong da yakin neman zaɓe da 'yan takara ke yi na ƙarshe sun ƙara azama don ƙara fito da yawan jama'a masu kaɗa ƙuri'a a zaben 'yan majalisa masu kishin ƙasa, wanda shi ne na farko da za a yi a ƙarƙashin sabuwar dokar tsaro. Bayan shafa sa'o'i 8 ana kaɗa ƙuri'a, yawan ƙuri'un da aka kaɗa ya zarta kashi 10 cikin 100 ƙasa da zaben kansiloli da ya wuce shekaru 5 da suka gabata. Zaben, wanda 'yan takara da gwamnati ta tantance a matsayin 'yan kishin ƙasa kawai za su iya shiga, masu fafutuka da gwamnatocin ƙasashen waje da ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama sun soki lamarin, yayin da manyan jam'iyyu da ke fafutukar tabbatar da demokuraɗiyya ba su shiga ba.
To a gaida Muhammad Baballa Hafiz da ya karanto mana labaran duniyar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. A jihar Taraba da ke arewa maso gabashin Najeriya, wasu 'yan bandiga sun kai farmaki a kasuwar ƙauyen Fangiri da ke ƙaramar hukumar Bali a jihar, inda suka sace wani babban ɗan kasuwa suka kuma kore 'yan kasuwar. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da wasu sassan jihar ke fuskantar rikice-rikice da kuma harin 'yan bandiga a baya-bayan nan. Wakilin muryar Amurka Salisu Muhammad Garba na ɗauke da rahoton daga Taraba.
Duba da yadda matsalar rashin tsaro ya addabi ƙasar Najeriya, irin su garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa da kuma kashe-kashen rayuka, a jihar Taraba kuwa irin lamarin ne ya sake aukuwa. Kasuwar ƙauyen Fangiri, wadda ke ƙaramar hukumar Bali a jihar Taraban, kasuwar ce wadda 'yan bindigan koko in ce 'yan fashin daji suka yi nasarar afkawa cikin wannan kasuwar, suka yi ko awun gaba da ɗaya daga cikin amshakin ɗan kasuwa da ke jihar Taraban, kuma wadda yake bi kasuwannin ƙauye wadda ke ci mako ma, wadda kuwa kasuwar kacokar tajin gina da shi ne. Sale mai rigan sirdi ɗaya ne daga cikin 'yan kasuwa wadda yake mu'amala da wannan hamshakin ɗan kasuwar mai suna Dan Maliki, wadda kuwa 'yan bindigan suka yi awun gaba da shi.
Kai Alhaji Dan Maliki ɗan kasuwa, dama asalin sa mazaune mutum biyu ne. Matsalar tsaro dai kiraye-kiraye da ake addaban sa ya bar gari mutum biyu, ya koma Jalingo. Bayan ya koma Jalingo da ke kan zuwan kasuwar ƙauye ya siya harshen sa ya yi bibi da dai sauransu. Bayan ya zo ɗin kasuwar Kewuri yana sayan kaya da shi da mutanensa. Daga bisani sai wasu mutane suka zo a court tun dama suna bin su biyu, sai suka kira wasu 'yan ta'adda kawai sai suka farma cikin kasuwar ka kama kai an gaba da shi.
Duba da cewar 'yan kasuwar sun gingina ne da rayuwar wannan bawan Allah, wadda kuwa 'yan fashin dajin suka yi awun gaba da shi, na koyiwa Sale mai rigan sirri tambaya kan cewar kowane hali suke ciki a matsayinsu na ƙananun 'yan kasuwa a wannan yankin.
Duk anan ma mu 'yan kasuwa kusan duk abun din ya shafe mu. Da mutum ne wanda zai zo ya samu talakawa suna dan neman abinci ya dan sayi kaya a wurin su ya dan ba su suma su samu nasu. Mu kan kusan mu ne abun mata tafe mu dungurungu, saboda mu abokin aikin mu ne sosai, kusan yana nan wajen mai gida ne a wurin mu, duk da shi ma yana da masu gidansa, amma mu wani ciwo dai muka sani.
DSP Usman Abdullahi shine mai magana da yawun rundunar 'yan sandan jihar Taraban. Na koyi masa tambaya kan cewar ko suna da masaniyar cewar 'yan fashin daji koko in ce masu garkuwa da mutane suna cin karensu ba babbaka a wasu kasuwannin ƙauye da ke ci mako mako a jihar Taraban, kuma suna sane da akwai wannan lamarin.
Wannan kasuwa dama kan hanya take kasuwa ce da take cika ainun da amfanin gona, kasuwa ce ta buhuna. So da kasuwa tana nan dab a bakin hanya, to daga baya aka mai da can bayan gari kusan cikin jeji. To a wannan ranan lalle akwai tabbacin cewa waɗannan masu garkuwa da mutane sun biyo wani ban Allah wanda ke kasuwancin buhuna mai suna Alhaji Dan Maliki matawallin Shagarda, wadda Fulatani ne. Rahoto ya tabbata cewa sun biyo shi daga nan garin Jalingo, tunda shi mazaunin Jalingo ne, har zuwa wannan kasuwan. Ana san fara hada-hadan kasuwan kenan, wadda daga bisani suka riske shi cikin nan gurin cin abincin wuf, kuma suka dauke suka tafi da shi.
Sun ko sake kawo wata harin a ƙaramar hukumar Gasol da ke jihar Taraban, nan ma suka yi garkuwa da wasu 'yan kasuwanni guda biyu da nausa daji. Salisu Muhammad Garba, muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
To a gaida Salisu Muhammad Garba da wannan rahoton. Hukumar Kwastam ta Najeriya ta kama wasu sandukai masu dauke da makamai da yawa a tashar jiragen ruwan Tinkan Island da ke Lagos da aka yi niyyar shigowa da su cikin Najeriya. Wannan dai ba shine karan farko da hukumar Kwastam ke wannan kaman ba. Wakilin muryar Amurka a Lagos, Babangida Jibril, ya aiko mana da ƙarin bayani.
Hukumar Kwastam birnin Lagos ta kama wasu makamai a birnin na Lagos a wani yunkuri na shigowa da makaman cikin gida Najeriya ta tashar jiragen ruwan Tinkan. Hukumomi sun bayyana cewa wanda ya yi niyyar shigowa da wannan makamai ya bayyana su ne a matsayin talabijin irin na zamani da ake kira plasma. Amma kuma bayan binciken kwaf da jami'an kwastam suka gudanar, sai suka gano cewa sandukan na shine da makamai. A lokacin da yake tabbatarwa muryar Amurka wannan kame da jami'an hukumar ta Kwastam suka yi, kakakin hukumar ta Kwastam shiyar Tinkan Island Mr. Uche Ejiseme ya tabbatar cewa nan gaba ne kadan hukumar ta Kwastam za su kara fitowa da wasu bayanai da ke dan sawa da wannan kame na sanin inda aka fito da makaman da kuma inda za su da kuma mamallakin waɗannan makamai idan ta kama bayan an gabatar da su ga babban Controller General na hukumar Kwastam Colonel Hamid Ali Marabus. Wannan dai ba shine karin farko ba da ake kama sandukai makare da makamai da ake yunkurin shigowa da su Najeriya, ganin yadda kasar ke cikin wani hali na kakanikai da ke da nasaba da rashin tsaro. To kuwa yan Najeriya suka ji da wannan kame?
Ai, wannan abu abin ta da hankali ba da kare da kasa take cikin gashi da ma kamar mu an kusa gama amma kusa gama da mu gaba daya. Nan kuma a ci wasu makaman ake kara ganin suna shigowa. Dai inda kai dan arewa ne ka san ai ba anan za a yi amfani da su ba dai san arewa za a kai su ya na abin tashin hankali ba. Allah ka kiyaye, Allah ka kara tona wa masu yin wannan abin asiri, Allah nasarar da suke nema ko kuma abin da suke bukata Allah kar ka ba su. Malam, wannan abin da muka gani a gaskiya ba mai farin ciki ba. A lokacin da kasar da take cikin tashin hankali, yau gashi shigo da makaman kuma ma ba a bari ba, kuma sannan wannan makamai da ake shigowa da su kamar yadda gwamnatin tarayya ta ce ta gano masu dokan nauyi addanci a kasar nan, to su za su shigo da su domin gano su kawai akai amma ba a hukunta su ba. To tunda federal government ko gwamnatin Najeriya ba za ta iya hukunta su ba, mu muna roƙon Allah ya hukunta mu. Sannan kuma duk wani mai hannu a ciki ko wanda ake yana jin daɗi ko me yi, muna fatan ya Allah ya rugurguza shi domin mun gama yi musu addu'a ta neman shiriya, mun yi ba za su iya daina ba, kuma shugabannin mu ba za su iya hukunta su ba. To dan haka mun hada su da Allah, mun basu da Allah, Allah ya mana maganin su, Allah ya rugurguza a daisu, Allah kai ya basu dama abin da duk suke ne, kuma sannan abin da suke ciki ya Allah ka tsaida mu shi.
Makamai mafi yawa da hukumar ta Kwastam ta kama dai shine na shekara ta 2017, inda hukumar ta kama din makamai a tashan jiragen ruwan na Tinkan, lamarin da ya tada hankalin mahukunta musamman ma dai jami'an tsaro da ke neman kawo karshen tashin-tashina na yaki da Boko Haram da masu garkuwa da mutane da ma yan kungiyar IPOP, wanda dukkanin su suna amfani da makamai na zamani wajen cimma manufofin su. Babangida Jibril, Muryar Amurka daga Najeriya.
To masu sauraro, kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Bayan haka a koda yaushe za a iya sauraron mu a shafukan mu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Social media duniyar matasa, miya da alkhairi karmi ya da zamba.
Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum. Shamsiyya Hamza Ibrahim ke muku lale marhaban cikin shirin matasa a duniyar gizo. Masu iya magana na cewa waiwaye adan tafiya. A cikin shirin za mu ci gaba da waiwaye cikin wasu daga cikin shirye-shiryen da muka gabatar albarkacin wannan shekara mai karewa ta 2021. Madalla, to idan ana biye da shirin, mun taba lalubo wata matashiya daga jihar Katsinan Najeriya wacce ta kafar Facebook ta yi saurayi daga bisani suka yi wa juna alƙawarin aure, sai dai kuma a ƙarshe lamarin bai kare ta dadi ba, ganin yadda saurayin ya yaudare ta tare da damfararta. Ga dai baka daga bakin mi ita.
Dai mun haɗu da wannan bawan Allah ne a chatin na Facebook, inda muka kai shekara kimanin shekara 1 da wata 8 muna tare, muna ta magana har magana sayyata shigo tsakaninmu. Muna nan ana zaune lokaci ya nemi ya turo iyayen shi wurin iyayena domin a yi magana a aure. Ya ce baya san auren ya dade, yana son kaman wata daya sannan lokacin da za a yi bikin saboda baya san dauko ne lokaci mai tsawo. Na nuna masa hakan ba zai yi ba saboda bai taba zuwa wuri na ba, ban taba ganin shi ba, bai san ni ba, ban san shi ba. A ce bai kawai a yi magana a aure, haka nan iyayena ma ba za su yarda da haka ba. Ya ce manta shikenan, in sa mishi lokacin da zai zo in turo mishi hotuna na, kuma haka ya turo man da nashi. Bayan na tura mishi da hotuna na, ya matsa man cewa yana so ya zo dole ga iyayena domin a yi magana a aure. A ƙarshe mun gama waya da shi, na bashi daman ya zo gidan mu yayi magana da iyayena kafin ya turo iyayen shi a yi magana a aure. Na nuna man ya ji dadi sosai da jin haka. Bayan ya zo kwana biyu da zuwan shi, muka neme shi muka ga babu shi. Bayan ya tattara mana wasu abubuwa daga cikin gidan mu da muka nema, bamu gani ba.
Haka dai so tari da dama an dai sha samun ire-iren labarai mai kama da wannan, inda samari ke yaudaran ƴan mata ta kafar sada zumunta na yanar gizo. To me ke janyo hakan? Shirin matasa a duniyar gizo ya jiyo ta bakin kwararre a fannin da ya shafi kwamfuta da mu'amala ta kafar yanar gizo, wato Yusufuddin A. Yusuf.
Abin da yake faruwa shine idan suka duba mutumin da suke so za su tutar, in sun ga dama za su iya daukan hoton wani saurayi. Kin ga a misali akwai matan da su ce ai ni ina son namiji dogo fari mai saje, wani irin wato saurayi wanda yake ake zai na shi a littattafan soyayyar nan, sai ta ce ita irin shi take so. To idan suka gano ga abin da ita take so, musamman wasu matan da aka ga a Twitter sai rubuta ai ga abin da nake so, su suna ganin it's just like kawai sai rubuta ne just like that. To shi wannan ba shi da aikin yi sai wannan kafan sada zumunta, kuma ba shi da wani aiki. To zai duba ya ga wiki ne, sai yana duba chat din, yana duba abin da kike posting. To daga nan zai tattara bayanan, sai ya je ya nemo hoton irin wannan saurayin da kike so ya saka, kuma sai ya je ya nemo hoton su. Wasu a misali in suka lura shi wannan kyakkyawan baya yin Twitter a misali, sai su dinga dauko hotunan sa, wata kila shi yana yin Instagram ne, sai su dauko hotuna. To a haka sai kiga an tutar da ita, ita fada ai tana son sa, daga karshe dai abu sai ya zamto abin nadama. To dan haka mata ya kamata su taka tsantsan, musamman da waɗanda suke magana da su a fagen sada zumunta.
Shi ma matashi Shehu Adamar Jau ya yi ƙari da cewar,
gaskiya a shafukan sada zumunta a wannan lokaci abubuwa da dama suna faruwa, al'amarin da ya shafi zamantakewa da sauran hulɗa dai na yau da kullum. Saboda haka abin da ya kamata shine a duk lokacin da mutum ya tsinci kanshi a waɗannan shafuka, to ya zama mai taka tsantsan, ma'ana ya zama mai zurfafa tunani akan abu, kar ya sake jiki kuma kar ya jaye jiki.
To dangane da wannan labari dai, rundunar 'yan sanda ta jihar Katsina ta yi nasarar cafko saurayin tare da daura masa laifin sata da yaudara, kamar yadda kakakin rundunar ta jihar SC Gambo Isa ya bayyana mana.
Muna tuhuma sa da laifi na yaudara da yayi na wannan yarinya da ya yaudare ta da sata da ya je yi a gidansu. Wannan bawan Abdullahi Umar dan shekara 31 ya shahara aikin sa shine ya nemi budurwa wacce take neman miji ta kafar sada zumunta musamman Facebook.
Ana shiga ne je ba da shawara ba, kun fita ya ake banji mun sani ba.
Ga dai saurayin mai suna Abdullahi Umar wanda ya amsa laifinsa kamar haka.
Eh, wannan abin ya faru amma magana kudi ne da gaskiya. Na dauki system, na dauka a dakin yayinta, mun hadu da ita a internet.
Ana iya cewa ita dai wannan budurwa wacce saboda sha'ani na tsaro ba za mu ambato sunanta ba, ta auna arziki musamman idan aka kwatanta da dubban samari mayaudara masu amfani da kafafen sada zumunta wajen damfara da mayaudaran ƴan mata. Ta kuma baiwa mata shawara da haka.
Sai ina kira ga ƴan uwana, ku lura sosai kamar yadda ni ma na lura da wannan bawan Allah. Ku hankali, kada ku saurin ba mutum dama, ba ku san ko waye shi ba, ku kawo shi gidanku. Ni kaina da na kawo shi gidan mu, nayi da na sani sosai saboda kwana biyu ina kuka na kasa su
Kakakin ƴan sanda ta jihar Katsina SP Gambo Isa ya ji hankalin iyaye da su yi hattara.
Kuma a wannan gaba nake so yin kira ga iyaye, musamman iyaye mata da su kansu ƴan mata, ba ba a haduwa da masoya wanda kike so zaki aura ta kafar sada zumunta kaman Facebook ko WhatsApp ko wani abu ba, amma ya kamata a iyaye su hattara. Irin abubuwan yanzu salo na zalunci na cuta da wasu bata gari suke amfani da shi domin su zo su yi sata a gidajen bayan Allah waɗanda ba zuwa ba suke ba.
To da fatan za a kiyaye. Da haka za mu nada tabarman shirin na wannan lokaci. Mu sake haduwa a shiri na gaba da yardan Allah, inda za mu sake lalubo wani shirin da ya gabata. Yanzu a madadin daukacin ma'aikata da mahukunta sashen Hausa na muryar Amurka, ni Shamsi Hamza Ibrahim ke mana fatan alkhairi. Bi salam.
Gaida Shamsiya Hamza Ibrahim, yanzu kuma bari mu karanto muku kadan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email. Wasika ta farko ta fito ne daga Aliyu Usman Taka Lafiya da dan Asaba Mai Fata da Sani Ashafira Mai Goro. Suka ce a yau muna yi wa mai girma shugaban kasar mu Muhammadu Buhari tare da tawagar sa dake ziyarar aiki a kasar Turkiya fatan alherin zuwa da dawowa gida lafiya. Muna yi wa shugaban da tawagar sa addu'ar tattauna abin da zai amfana kasar mu da mu kanmu. Wasika ta gaba kuma ta fito ne daga Isa Lawan Girgir, magajin garin Girgir a jihar Yobe, Najeriya. Yace assalamu alaikum VOA Hausa. Magana da tsohon shugaban Najeriya Obasanjo yayi cewa shugaba Buhari yana kokari matuka wajen samar da tsaro, sai dai akwai masu yi masa zagon kasa. Tabbas duk mai hankali da tunani ya san akwai lauje a cikin nadi a matsalar tsaro da arewa ke ciki. Shi kuma Usman Shitu Mahuta cewa yayi rahoton da ya bayyana cewa jami'an tsaron Najeriya kusan 900 sun hallaka a cikin shekara guda a kasar sakamakon matsalar tsaro da ta'addanci bai zo mana da mamaki ba. Ganin yadda jami'an tsaro ke kukan rashin makamai da kayan aiki na zamani, wanda hakan ke sa ake masa kwantan bauna, da fatan gwamnati za ta yi abin da ya dace a lokacin da ya dace. Wasika ta gaba kuma cewa ta yi hakika muna farin ciki sosai bisa samun labarin cewa jami'an tsaro na samun galaba akan 'yan bandaga a jihar Sokoto. Dama wannan shine fatan mu, ganin yadda suke zamewa kasar mu Najeriya tamkar barkono a cikin ido. Sako daga Shehu Adamu Rajau. Wasika ta gaba kuma ta hadin gwiwa ce, tace salam VOA Hausa, mun ji bankin duniya ya ware wasu miliyoyin kudade dan bada rance ga kanana da matsakaitan masana'antu. To muna fatan dai kada rijiya ta bada ruwa guga ta hana. Sako daga Kawo Mai Ruwa Bajoga da Sala Muhammad Isa Bajoga. Wasika ta karshe kuma cewa ta yi, muna yabawa ma'aikatar gandun daji ta kasar Nijar akan baiwa wasu mazauna karkara horo domin sanin hanyoyin bi don samun tallafin gudanar da ayyukan dogaro da kai. Da fatan Allah ya sa a cimma nasara. Sako daga Sani Mai Langelange ya wuri. Madalla, yanzu kuma ga labarai amma wannan kana a takeice.
Sabon nau'in Omicron na coronavirus yana haddasa karuwar waɗanda suke kamuwa da cutar COVID a sassan duniya. Shugaban Amurka Joe Biden na shirin yin jawabi ga al'ummar kasar a ranar Talata mai zuwa domin bayyana yadda gwamnati ke shirin mayar da martani na karuwar waɗanda suke kamuwa da sabon nau'in cutar mai saurin yaduwa. Hauhawar waɗanda suke kamuwa a Amurka ya sanya wasu jami'oi sun sanar cewa sun koma ko za su koma koyarwa daga gida, cikin su har da jami'ar Harvard wacce ta ce za ta koma koyarwa daga gida na akalla makonni uku na farkon watan Janairu mai kamawa. Gwamnan wani lardin tsibiri da ke tsakiyar kasar Philippines ya ce akalla mutane 63 suka mutu a barnar da guguwar rai ta a sama da rabin garuruwa da suka tintibe shi, lamarin da ya kawo adadin waɗanda suka mutu a guguwar mai karfin gaske da ta afkawa kasar a wannan shekara zuwa 137. Gwamnan lardin Bohol Arthur Yap ya ce wasu mutane 10 sun bata, kana wasu 13 sun jikata. Sannan ya ce adadin waɗanda suka mutu ka iya karuwa, yayin da wasu shugabannin kananan hukumomi suka kasa bada rahoto saboda kacewar hanyoyin sadarwa. Yau Lahadi, jami'an tsaro sun rufe manyan tituna da gadoji a Khartoum, babban birnin kasar Sudan, don nuna adawa da zanga-zangar da aka shirya yi kan juyin mulkin da sojoji suka yi a ranar 25 ga watan Oktoba da ya gabata. Da ya ci gaba duk da an sake mayar da Prime Minister kasar.
To masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo karshen shirinmu na wannan lokacin, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin madauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Baballa Hafiz da ya taya na gabatar da shirin, da Leonard wanda ya hada shirin, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.